بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 10 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na biyar insha Allah cikin tafsirin suratu Abasa wa Tawalla Allah ramma zai karanta mana ayoyin ƙarshen sura daga fadin Allah madaukakin sarki fa idza ja'atis saakha na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تقهرها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
A darasin jiya mun ji fassarar ayoyi waɗanda suka yi magana a kan abin da ya shafi rayuwa da irin abincin da ɗan adam yake ci tun daga kan falyandul insanu ila ta'ami har zuwa kan wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Abin da ya rage mana a wannan gaba kawai shine ambaton wasu daga cikin fa'idoji da suke cikin wannan gaboni din. Daga cikin abin da malamai suka ambata na fa'idojin da ke cikin wannan gabobi akwai cewa waɗannan ayoyi suna yi ma ɗan adam faɗakarwa don ya tsaya ya tunani game da ni'imomin da Allah ya mishi da kuma kwatanci tsakanin wannan ni'ima da gushe wata wata rana irin yadda rayuwar shi za ta gushe wata rana gabaki ɗaya. Shi yasa za mu ga ayoyi da yawa cikin Al-Qur'ani sun zo da irin wannan a fikira irin wannan bayani kuma an ambaci wasu daga cikin ayoyin babu laifi mu ƙara ambatan kamar da malamai suka kwatanta da faɗin Allah huwa alladhi yursilu riyaha bushran ko nashran bayna yaday rahmati. Allah yana wa ɗan adam bayanin yadda rayuwar shi take juyawa ta ƙare sai aka kwatanta mishi da yadda abincin shi yake samuwa. Allah ya ce wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran, Allah shine wanda yake aiko da iska don ta zama albushir bayna yaday rahmati gabanin rahamarsa. Rahama a nan shine ruwa, dama mun cewa ruwa ana kiran shi arziki, ana kiran shi ceto alghayb kenan, ana kuma kiran shi rahama ruwan sama. Allah ya ce bayna yaday rahmati hatta idza aqalat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit, har sai wannan iska ta taho da hadari wanda yake mai nauyi. Allah ya ce sai mu kora hadarin zuwa ga wata alƙarya ko wani gari wanda ya riga ya bushe. Allah ya ce daga nan kuma fa anzalna bihi al-ma'a, sai kuma muka saukar da ruwa. Fa akhrajna bihi min ath-thamarati, muka fitar da ƴaƴan itatuwa. Sai Allah ya ce kadhalika nukhrijul mauta, irin yadda kaga ƙasa ɗin nan ta bushe da rani bayan watanni Allah ya saukar mata da ruwa kuma sai kaga ta rayu ta fitar da yabanya kuma an samu abinci a ƙarshen damuna haka Allah yake raye mace tura Allah kun ta tafakkaru ta zakkaru Allah kun ta zakkaru to wannan kenan na biyu akwai batu akan nau'o'in ni'imar da Allah ya yi wa mutane bayani akan sa ni'imomin abinci ni'imomin abin sha ni'imomin ƴaƴan itace ni'imomin ruwa da fadamu ni'imar bambance-bambancen abincin da abin da ke cikinsu to a yau sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani akan ɗayan ɓangaren rayuwa mun ji batu game da rayuwa ta duniya yanzu kuma za a yi batu game da rayuwa ta lahira shi ne Allah ya ce fa'iza ja'atis saha to idan mai kurmantawa ta zo yawma yafirru almar'u min akhihi a wannan rana mutum zai gudu ya bar ɗan uwansa wa ummihi da mahaifiyarsa wa abihi da mahaifinsa wa sahibatihi da abokiyar zamansa wa banihi da ma'iyansa Allah ya ce da kulli bi'in minhum yawma idin sha'anun yughri kowanne a cikin su mutane gabaki ɗayansu kowa a wannan rana yana da wata yana da wani al'amari wanda ya ishi shi ba zai iya tuna wani ko ya shiga sabga wani ba a lafazin as-saha as-saha da aka ambata nan Ibnu Jaririn yana cewa ɗaya ne daga cikin sunayen tashin alkiyama wanda an ɗauko shi daga saha fulanu li sauti ko li kalami fulani wani ya saurari maganar wani shi yake nufi da asalin as-saha wato magana ko ƙarar murya mai ƙarfi wanda ƙarfin shi ke dukan kunne har mutum ya ji kamar dodon kunnen shi ya ɗauke ɗaya daga cikin ma'anonta kenan Ibnu Ashur yake cewa sayhatun shadidatun tasukhul adhan wa tusimmuha ƙara ne mai tsanani wanda yake ratsa kunnuwa kuma ya mai da su kamar kurai gwargwadon kamar mutum ya ji ƙaran tashin wani abin fashewa kamar bomb ko ƙaran fashewar dutse ko wani abu makamancin haka a kunnen shi in ya ji wannan ƙaran wanda ba gama gari ba yana iya bar mishi tasiri na lalacewa kunnen shi ko kuma na wani temporary rashin ji to wannan ƙaran abin da ake nufi shine ƙaran busar ƙaho na biyu kamar yadda malamai suka tabbatar ƙaran ne ke kurmatar da mutane ra'ayi na farko kenan ƙaran tsananin ƙaran wasu malamai suka ce tashin hankalin da ke cikin alkiyama shine yake sa mutane gaba ɗaya su rikirkice ya zama ba sa ji ba sa gani kamar yadda wasu malamai suka faɗa cewa wayuqalu inna ahwalaha hiya allati tasummu min shiddatiha al-asma' wa halhalu da bala'in tashin alkiyama shine yake kurmantar da mutane saboda tsananin bala'i da ke ciki to a wannan rana yau fa'iza ja'atis saha kaga haka muka ji a surar baya mata allakum wa li'anaadikum fa'iza ja'atit tammatul kubra nan kuma mata allakum wa li'anaadikum fa'iza ja'atis saha idan mai kurmatawa ta zo busar ƙaho wanda yake kurmatar da mutane su zama ba sa ji ba sun fita daga hayyacinsu Allah ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi a wannan rana mutum zai gudu ya bar ɗan uwansa wa ummihi wa abihi ya gudu ya bar mahaifiyarsa da babansa wa sahibatihi wa banihi ya guje ma abokiyar zamansa da ƴaƴan shi al-Imam Ibn Asakir ya fitar da wata riwaya daga Al-Hasan Al-Basri inda yake cewa awwalu man yafirru yawmal qiyamati min abihi farkon mutumin da zai fara guduwa ranar alkiyama ya gudu ya bar babansa shine Ibrahim sayyidina Ibrahim alaihi salam saboda mahaifin shi ya mutu kafiri saboda haka in ya gan shi zai gudu ya bar shi me ya sanadiyar guduwar wanda zai gudu ko dai tsoron kada laifin wancan ya shafe ka ko kuma tsoron kada ya nemi lada a wurinka da za ka iya taimakon shi ko ba za ka iya ba ko kuma tsoron cewa waɗannan mutanen da suke kusa da kai baba da mahaifiya da ƴaƴa da matar aure da ƙani kowa sun fi kowa saninka don aka nemi su ba da shaida a kanka a lahira sun fi kowa sanin abin za su ba da shaida a kanka da zai abin nan ɗinka za a yi finding ɗinka guilty zaka da mutun ya gansu to sai ya gudu ko kuma duka waɗannan dalilan tsoran cewa sun yi wani laifi kai ya shafe ka tsoran cewa kada su nemi lada a wajenka taimako tsoran cewa kada su ba da shaida a wurinka duka dalilan gaba daya shi ne sa mutun ya gudu ya bar su saboda sai Hasan Basri yake cewa wa awwalu man yafiru min ummihi haka nan kuma shine farkon wanda zai gudumma mahaifiyarsa saboda iyayen shi basu zama musulmai ba wa awwalu man yafiru min ibnihi Nuh alaihi salam annabi Nuh shi kuma shine farkon wanda ya ga dan shi zai gudu wannan dan nashi da yace ya bunayyar kan ma zo ka hawo kan jirgin ruwa mutsira yace a ni ba zan hawo jirgin ruwa ba gane sawi da jabalin ya asmi min al-ma'i qala la asmi al-yawma min amri Allah yaje ya shi haukan wannan abin da yake tsammanin dutse ne fa hala bainahu wal maut illa ka annabi Nuh yayi yana addu'a yana roƙon Allah Allah ya yafe madan sa Allah ya mishi tankiya innahu laysa min ahlika innahu amila ko innahu amalun ghayru salih saboda da ya ga wannan da sai ya gudu saboda kada a sake budo wannan fayil din wa awwalu man yafiru min akhihi farko wanda zai fara guduwa ranar alkiyama ma dan uwansa shine Habil Habila da Kabila ayyan annabi Adam alaihi salam Habila shine wanda aka kashe da ya gan dayan zai gudu wa awwalu man yafiru min sahibati farko wanda zai fara gujewa matarsa Lutul annabi Lutu alaihi salam mun san tarihi matarsa wata zama ta kadara ce kawaliya cikin mabarnata gashi kuma mijinta shine annabi har Allah ya buga misali وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما الله كذلك a cikin littafin at-tasil shi kuma yake cewa Allah madaukin sarki ya ambaci dan adam da yadda zai guje ma zakarallahu firar ibn adam min ahibbai Allah ya ambaci yadda dan adam zai gude bar masoyansa warattabahum ala maratibihim sai aka jeranta su gurgudan darajar kaunar su a zuciyar dan adam kaga da aka jeranta su min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhu wadannan mutanen in ka kalla da kyau zaka ga cewa mafi karancin kauna a cikin su abun mutum shine dan uwansa mafi tsananin kauna kuma abun sa shine dan sa saboda haka aka fara da adna zuwa al'a'la sai aka fara ambatan kani kowa wanda soyayyar ka da shi bata kai soyayyar da ke tsakaninka da sauran ba wani lokaci ma zaka ga bayan an girma kowa zai zama ma independent ma ba ruwan kowa da kowa sai dai a hada a gaisa wani ma ba a gaisa wani ma da ba yake Allah ya sani daga nan sai aka ambaci mahaifa uwa da uba sai aka fara ambaton uwa kafin ambaci uba saboda mahallinta a zuciyar ƴaƴanta da kuma irin yadda take da tsananin tausaya musu fiye da uba sai kuma aka ambaci mace Ibn Ashur ya ce ba a ce wa zaujatihi ba sai aka ce wa sahibati dan ishara zuwa ga cewa mace a cikin duk waɗannan sauran tafi kowa cakuɗe ɗaya da shi mutum tafi kowa sanin sirrinsa har ake ce mata sahibarsa ma'abociyarsa daga nan kuma sai aka bace yaya yaya kuma wanda a ɗabi'ance mutum ya fi tausayin su fiye da komai da kowa har Allah ma da ya zo yin bayani ne ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi duk wanda zai bar duniya tsoron shi yayan shi bai cika tsoron ya kannan shi za su yi yayayyin shi za su yi me zai faru da iyayen shi in ma suna raye ba bai cika damuwa da wannan kamar da yake damuwa da ba kuma ƴaƴan shi musamman kanana su ne abin damuwar duk wani wanda zai bar duniya duk wanda ya tuna mutuwa to tunanin shi ƴaƴansa su ne abu mafi ƙaunatuwa a zukatan bayi sai aka ambace sa matsayin kololo wadanda idan mutum ya gansu sai ya gudu saboda bala'in wannan rana an hakaito Hasan Basri yayi wannan bayanin sai ya karanta waɗannan ayoyi yawma yafiru al-mar'u min akhihi zuwa ƙarshen su haka nan arwaito kwatankwacin haka ma daga Ad-Dahhak ibn Makhlad haka nan kuma wasu suka ce wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ambatan ƴan uwa a farko shi ne, saboda ƴan uwa su ne mafiya yawa waɗanda ake cakuɗe ɗaya da juna da su, musamman a lokacin ƙuruciya, wanda kowa ya san sirrin kowa, kowa ya san matsalar kowa da aibin kowa, zaka suka dace a fara ambaton su. Wato su wannan masu tafsirin ba su kalli wato abin nan nauyin ƙaunar ba, a'a, sanin da aka yi wa juna. Mutum yakan san ɗan uwan shi su san juna, wataƙila fiye da yadda iyayensu suka san su. Daga nan kuma aka ambaci iyaye a matsayinsu na sanadin zuwan mutum duniya. Daga nan aka ambaci mace wacce da zaran mutum ya girma ya ga ba zai iya rayuwa cikin ‘yan uwansa da iyayenshi ba, abin da zai nema shi ne mace, za ta zama abokiyar rayuwarsa, ita kuma za ta haifar mashi da ‘ya’ya. Saboda haka aka yi musu wannan jeren giyar, wanda yake nuna jeren giyar wato marahil na rayuwar ɗan adam. A ranar alkiyama kowa baya ƙaunar ya gama wanda ya sani, ballantana ya mishi wani abu. Hatta annabawa da manzanni da irin darajar da suke da ta a wurin Allah, ranar alkiyama kamar da hadisu shafa'a wanda ke cikin Bukhari da Muslim ya nuna, idan aka zo wurinsu ana neman su taimaka, su je wurin Allah su roƙi alfarma, saboda Allah maɗaukin sarki ya saurari mutane, a yi musu hisabi, kowa ya san makomarsa. Me suke cewa nafsi nafsi, kowa cewa yake ta kanshi yake yi, ta kanshi yake. Babu wani annabin zai iya wani katabus, ƙoƙarin da kawai za su iya yi shi ne su ba da shawara cewa to ku tafi kun wani ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake da abin nan, wato garanti da ƙwarin gwiwa da ƙarfin abin nan taufiki da Allah ya bashi, da zai ce ana laha ana laha. Dama kuma Allah ya bashi alƙawarin cewa a sanya masa karbuka maqaman mahmuda, in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ta kanshi yake a wannan rana. Kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da haka yace ma ƴarsa Fatima, yace ki yi kokari ki yi aikin da zaki zo da shi ranar alkiyama wanda zai tsarta da ki. Kar ki zo da aiki, kowa ya zo da aiki, ke ki zo da cewa ai ke diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yace ma Abbas, ya kai Abbas kai ne kamar matsayin mahaifina, duk abin da kake so ka tambaya cikin dukiyata zan maka alfarma da shi, amma kai kokari ka zo da aikin da ranar alkiyama zaka tsira. Kar kowa ya zo da aiki kai ka ce ai kai amman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, haka ya gaya wa sauran makusantan shi. Ibnu Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa Tanwin yake cewa wa kaunu aqrabin nasi lil insani yafiru minhum, kasancewar wato mutane za su guje ma waɗanda suka fi kusanci da su, yufidu haula zalika al-yawm, wannan yana nuna maka tashin hankalin da ke cikin wannan rana. Bi haythu idha ra'a ma yahullu min al-azab, yadda mutum idan ya ga duk azabar da zai gani, bi aqrabin nasi ya kai ga na kusa da shi, yafiru ilayhi sai ya gudu, tarakahum sai ya gudu ya basu, waɗanda a nan duniya zai iya guduwa ya basu. A nan duniya da mutum zai ga wani bala'i, zai gwammace shi bala'in ya riske shi ‘ya’yan shi su tsira, zai gwammace bala'in ya riske shi matar shi ta tsira, zai gwammace bala'in ya riske shi ‘ya’yan shi su tsira. Da gobara za ta tashi ko wani tashin hankali zai ga bari ya ƙoƙari ya ceci waɗannan iso shi ba sai ya tsira ba. Amma a lahira to akasin haka ne zai faru. Da haka Ikrima da yanzu yana fassara wannan aya sai yake cewa abinda zai faru shi ne, mutum ne zai gamu da matarsa a filin alkiyama, domin ai Allah ya faɗa cewa ya ta'arafuna bainahum, sai ya ce mata ya hazi ya ke wance ayu ba'alin kuntu laki fi duniya, ki tuna wani irin miji na kasance a gare ki a duniya. Fataƙulu ni'man ba'alu anta, ki ce ai ko ka kasance miji ne na ƙwarai na gari. Wa tusni alayhi, ta zo sa ambatan alherinsa, ka kasance mai kaza, mai haƙuri, mai kula da iyali, mai kaza mai kaza mai kaza, duk da ambaci kirkin da ta san yana yi mata. Sai ta ce, sai ya ce mata to in dai da gaske ne kin yarda da wannan kirkin, fa inni atlubu ilayki al-yawma hasanatan wahidatan, don Allah ki taimaka min da kuda ƙwayar lada ne guda ɗaya, ta habuniha ki bani kyautar wannan ladan, la'alli an jumi matarina, wataƙila wannan ladan ƙwaya ɗaya ya zama shi ne abin da zan yi amfani da shi na tsira daga wannan bala'i da kike gani. Fataƙulu lahu sai ta ce mishi ma ai sara ma tatlub abinda kake nema wallahi abu ne mai sauki walakinni la uqiqu al-uqiyaka ta ce ma wallahi ba zan iya baka ba matar ka wanda a duniya kuke rubawa juna asiri ko baka da shi ta kawo ko wani laifi kai da ce ƙarya ne baka yi ba duk abin da za ka faɗa kanka ba za ta yadda ba har ta faɗa da kannanka da makwabtanka da ma'aikatanka na office za ta faɗa ma da baba kama tunda baba kama kamar da bika san ta fi ta sanka duk wasu nan haka ba to amma ranar ta ce ba zan iya baka komai ba saboda mai ta ce mishi saboda ni ma ina jin tsoron fa inni atakhawwafu min mithlil ladhi takhafu min ina jin tsoron irin abin da kake jin tsoro idan zan samu 51% na tsira in na baka daya ya kuma 50 kenan ban samu fast mark saboda kaga yawo wa innar rajula ikrima yace wa innar rajula la yalqa ibnahu sai mutun ya gamu da dansa danka wanda yake yana cikin abin da ka mallake shi innal walada min kasbi abihi wanda a duniya kana da iko da shi kana da iko da dukiyarsa kana da sultani a kansa sai mutum ya gamu da ɗansa ya ce mishi ai bunayya ya kai dana ayyu walidin kuntu laka fi duniya wani irin uba na kasance gare ka a duniya ikrima ya ce fa yusmi alai sai dan ya ce ai baba ka mun duk abin da ya kamata ka haife ni ka mun ragon suna ka tarbiyyantar da ni ka sa ni a makaranta kai kaza kai kaza har na zama mutumin kirki har na zama babba kai mun kaza kai mun kaza sai dan sai uban ya ce mishi tunda haka ne ka taimaka mun ka bani bayan zarra misqala zarratin na ladanka in hada da nawa dan da tsira sai dan ya ce baba kai hakuri nayi maka iya abin da zan maka a duniya na biyayya ka san da ka girma na taimaka maka ni mai da ka taimaka na maka biyayya na kai ka aikin haji na ƙara maka aure da baka da lafiya mun yi jinya ka haka mutu na maka iya bada maka anan lahira ba zan iya maka wannan ba ga yau da ka sai guje ba ba shine wa ummihi wa abi haka za su yi da uwar haka za su yi da ƴaƴan haka za a yi da kowa a yi ta guduwa ya ikirma yake cewa in kana so ka ga gaskiyar wannan labarin karanta fadin Allah yawma yafiru almar'u min akhihi zuwa karshe ibnu kasir shi ya kawo wannan a cikin tafsirinsa to haka ba a shiga cikin wannan imuwa da tashin hankali kowa ya gudu yana ta kansa amma bayan an gama hisabi to wasu za su samu halin dawowa suna cigiyar ina ɗan uwansu kamar da Allah ya bada labari fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqi hisabiya ko a fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da Allah yace wayanqalibu nan nake ne ba wayanqalibu ila ahlihi masrura sai ya koma yana neman ina ɗan uwan shi ina iyalan shi din nan da ya gudu ya basu bayan an gama hisabi kenan ya ga ya kai labari haka nan shi kuma kafiri to daga nan bai ya shiga cikin dimuwa babu wani magana neman su kamar da Allah yake cewa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu cikin suratul mu'min tun daga sanda aka busa kawan nan ba wata dangantaka za ta mishi amfani ko ba zai ƙara neman ina dangin shi ina ƴan uwan shi ina ƴaƴan shi ba zai ƙara neman su sai in an shiga wuta to sannan zai fara cigiyar abokan barnar shi malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar su ko bai tuna wai ya akai ba mu ga waɗanda suke su ne manyan mutanen banza irin mu ba sannan a dinga ainihin wato ƙara mashi azaba da baga da gaya mashi baƙaƙen maganganu wanda suka shafi ɓarnar da ya Allah kadari Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yughni da ƴaƴan da iyayen da matayen da sirkan da kowa da kowa li kulli mri'in minhum duk waɗanda aka ambata dinnan kowa yana da sha'anu yana da damuwa tugunihi wanda ta ishe shi ta fi ƙarfinsa kowa yana cikin tashin hankali da damuwa ta karfinsa ba zai iya daukar dawainiyar kansa ba ballantana ya dauki dawainiyar wani su al-imam muslim ya rawaito hadisi daga aisha radiyallahu anha wanda ibn jarir ya fitar da shi a cikin tafsirin sa zan karanta mana lafazin ibn jarir ne saboda ya fito da ma'ana ayati ibn jarir ya rawaito wannan riwaya daga anas dan malik anas yake cewa wata rana Aisha radiyallahu anha tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nabiyallah tace ya manzon Allah bi abi anta wa ummi ina baka fansar iyaye na biyu indi tace a ina da tambaya da nake so na tambaye ka inni sa'ilatuka an hadithin fa akhbirni anta bihi zan tambaye ka wani labari ya manzon Allah ka taimaka ka bani amsa sai annabi ya ce mata ba komai faɗi tambayarki in kana indi minhu ilmun akhbartuki ina da bayani ai zan gaya miki tace ya nabi Allah ya manzon Allah kaifa yuhsharur rijalu ranar alkiyama a yaya za a tashi mazaje sai annabi ya ce mata hufatan urata za a tashi su babu takalmi babu sutura tambur zikidir yadda suka zo duniya kama bada ana awwala khalqin nu'idu laqad ji'tum munafiqan kama khalaqnakum awwala marra nabi ya ce mata haka za a tashi mazaje tsirara ana sai ce thumma tadarat sa'atan dan nabi ya bata wannan amsa sai ta yi shuru na tsawon lokaci kamar tana tunani thumma qalat sannan sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa kaifa yuhsharun nisa' to mata fa su ya za a tashe su qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce hufatan uratan su ma tsirara zindir zikidir sai ta ce wa sau'ata min yawmil qiyama ji kai ranar kiyama akwai abin bakin ciki da jin kunya da damuwa yanzu maza da mata a filin Allah tsirara da ƴaƴa da iyaye da surkai da makwabta da malamai da shugabanni da kowa tsirara babu sutura sai annabi ya ce mata ke Aisha ai tashin hankalin da mutane suke a cikin ranar yafi karfin su tsaya suna tana cewa tsirara suke yace mata innahu qad unzila alayya ayatun la yadurruki kana alayki thiyabun aula shi an saka mata ayat take mun bayani cewa tashin hankalin da yake ciki ba za ki iya tuna ma wai kina da kaya a jiki ko baki da shi ba sai karanta mata wannan aya likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughli saboda tashin hankalin da yake ciki mutane ba za ma su tuna tsirara suke ko da kaya ba a cikin waccan riwaya ta Imam Muslim wanda Bukhari ma fitar da wani bangaren ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda za a fara yawma alfarma a sanya mai sutura bayan an tashi daga kaburbura shine Ibrahim alaihi salam nabi Ibrahim alaihi salam shine farkon bawan da Allah bai mai sutura a sa mai kaya a bashi sutura yasa daga baya kuma duk wasu bayi da Allah ya so ya yi musu wata alfarma annabawa da manzanni da waliyai da siddiqai da duk wanda Allah ya so mishi wani alfarma za a iya bashi sutura yasa amma dai farko sai an tada kowa tsirara haihuwar uwarsa ga wannan hadisi kai tsaye yana fassara mana ma'anar wannan aya cewa ranar alkiyama za a tashi cikin tashin hankali za a tashi tsirara amma tashin hankalin da bala'in zai mantar da mutane daga cewa ma tsirara suke ba wanda zai shiga damuwa ko ya ji kunya ko ya ji wani abin nan ya ji nauyi a jikinsa wai dan yana tsaye tsirara a cikin mutane a ranar ko a nan duniya idan bala'i ya bala'i mutum bai tuna a yayi Allah ya tsare Allah ya ce wujuhun yawma idhin musfira wasu fusaku a wannan rana musfiratun ay mudhi'atun akwai fusaku wanda za su zama masu haske a wannan rana su ne wato fuskokin mutane yan aljanna waɗanda suka ji tsoron Allah ubangiji a nan duniya suka bauta wa Allah su ne wanda Allah yake tawajjuhun yawma idhin na'ima lisa'iha radiya Allah ka samu cikin su waɗanda suka yi bauta Allah suka yi nagarta suka yi tauhidi suka nemi gafarar zunubansu suka ji tsoron Allah iya iya wasu kuma Allah ya ba su gamdagatar da dacewa da sun cika da imani su ne ɗan wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira fusaku suna masu dariya da annashuwa mustabshiratun suna yi wa junansu bishara suna yi wa junansu lalle marhaba da wannan ni'ima mai girma da Allah ya ba su Allah ka samu na ciki Allah ya ce wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara amma ko su fuskoki a ranar 'alayha ghabaratun wanda akwai kura ta cika fuskar kuma da Allah yake cewa waje ka annama ugshiyat wujuhahum qita'an min al-layl kamar an cika fuskokin su da wani sashe na dare muzliman dare mai duhu wanda babu haske sai kaga fuskokin su suna da duhu kamar duhun dare wanda babu haske a tare da shi me yake sa fuskokin su yi duhu shine akwai fasar da malamai suka ce fuskokin suna yin duhu ne sakamakon lokacin da za a ce madabbobi kunu turaban ku zama ƙasa idan dabbobin suka zama ƙasa gabaki daya ƙura da za ta tashi wajen zama ƙasar sai ta ɗanfare a fuskoki waɗannan kafirai domin su kuma a lokacin suna ta abin nan burin ina ma su ma su zama kamar dabbobin ya laitana suna nadamar ina ma da su ma dabbobi ne a duniya a maida su ƙasa a lahira kamar yadda aka maida dabbobi ƙasa saboda aka ƙura sai ta ɗanfare a fuskarsu wasu malamai kuma suka ce ai alama ce da za a nuna cewa mutanen banza ne su yau matabiyantu wujuhun wa taswaddu wujuhun ranar da za a ware fuskoki a sanya musu annuri da haske fuskoki a aljanna kenan a ware wasu fuskoki su kuma a sanya musu duhu da ƙazanta da rashin arziki su ne fuskokin ƴan wuta Allah ubangiji ya sa mu tsira daga wuta wasu kuma suka ce na'am sai Allah ya ce tarhaquha qatara al-qatara shine bakin ciki wanda yake bayyana a fuska damuwa wadda idan ta damu mutum duk wanda ya gani sai ya ce wane lafiya kuwa mutum ba zai iya boyewa ba labarin zuciya ba haushi yace a tambaye fuska to irin wannan shi yake ce ma al-qatara asali daga al-qatr huwa al-gubar ƙura wadda take kama fuskar mutumin da ya yi aikin wahala ko aiki a cikin ƙura ko aiki a cikin da yake da datti to tarhaquha qatara damuwa da baƙin ciki yana riskan waɗannan fuskokin ƴan wuta damuwa da baƙin ciki na riskarsu sakamakon mene Allah ya ce ulaika humul kafaratul fajar saboda waɗannan su ne kafirai kuma su ne fajirai su ne masu wannan siffa an kira su da al-kafaratu qulubuhum wal fajaratu fi a'malihim kafirai ne waɗanda zukatansu sun kangare ba su taɓa imani ba ko kuma koda sun yi imani daga baya sun kafirce domin duk suna cikin nau'in kafirai kamar da Allah ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani haka a can da Allah yake cewa zalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim saboda da waɗanda suka mutu kafirai da ba su taɓa yin imani da waɗanda kuma sun taɓa yin imani amma imaninsu na ƙarya ne sun dawo sun bayyana kafircinsu sun mutu a matsayin kafirai al-kafar jam'i ne wanda yake na taksir al-fajara waɗanda suke fajirai a cikin ayyukansu abin da yake nufi da al-fujur shine wato mutane waɗanda aikin Allah wadarai ya zama musu abin da aka san su dashi da an kira sunansu ko da an ambaci labarinsu babu abin da za a fara tunawa illa rashin kirkinsu rashin imaninsu rashin hankalinsu kuma aikin al-fujur yana sama da al-ma'asiya domin al-ma'asiya shine sako wanda Allah ya haramta amma a ɗabi'ance ba dole ne kowa ya ga muninsa ba amma al-fujur shine sako wanda aka haramta wanda kuma a ɗabi'ance duk mutum mai hankali ya san wannan aikin banza ne ba sai a addinance ba kamar mene kamar luwaɗi kamar sata kamar kisan kai kamar zina kamar ire-irensu waɗanda duk wata al'umma da ke da hankali ko ba ta da addini tana kallon waɗannan abubuwan a matsayin laifuka abin Allah wadarai amma kaga kamar cin riba misali akwai al'umma da ba ta ganin shi a matsayin abin banza tana ganin shi ma a matsayin hanyar kasuwanci Allah ne ya haramta amma su waɗansu mutane suna ganin ba ɓarna ba ce to wannan yana cikin layin al-ma'asiya su kuma waɗancan waɗanda duk duniya in dai ba mutum ya zo ya koma dabba ba kamar yadda da daman mutane yanzu suka zama kamar dabbobi ko kuma kasa ma da dabba wajen hankali inhum illa kal anami wal madal da ka suke ganin cewa waɗannan abubuwan ai ba laifin fuka bane yan LGBT da yake cewa ko a hanyoyin abin nan orientation sexual orientation waɗanda suke abnormal hanyoyin biyan buƙatar jinsi wanda suke sun saba mu shari'a sun saba wa ɗabi'a yanzu ana promoting din su shine yake cewa LGBT haka ne yake cewa ku haka ne abbreviation din ku lesbianism da sauransu sauran danginsu eh lesbianism gay bisexual da transsexual ko transgender yawa sune LGBT to waɗannan munanan ɗabi'un kaga a al'ummomi masu hankali duk ana kallon sa matsayin ayyukan alfasha ne ayyukan ta'annati babu wata al'umma da taɓa recognizing sata a matsayin legitimate means na samun dukiya babu wata al'umma da taɓa recognizing fashi da makami ko kidnapping ko banditry a matsayin wato hanya legitimate way na rayuwa to irin waɗannan su ake cewa al-fujur to su ne ake nufi a nan waɗanda Allah madaukakin sarki ya bayyana ɓarnarsu da rashin dacewarsu kamar yadda Allah yake cewa am najal allazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am najal almuttaqina kal fujjar kitabun anzalnahu ilayka cikin sura sabo kaga to gaba kallon abin da Allah yake cewa shin zai yiwu a lissafa waɗanda suka yi imani su zama daidai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari kana ganin zai yi su zama daidai da su wane kal mufsidina fil ard kamar mabarnata a bayan ƙasa domin waɗannan ayyuka na al-fujur barna ne a bayan ƙasa sata kisan kai zina da luwaɗi da lesbianism da fashi da makami da ire-irensu ummul haba'isa gaba daya a cikin sai tace shirka to dukan su barna ne a bayan ƙasa dan haka Allah ya ce kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar zai yi masu tsoron Allah a lissafa su kaman fajirai malamai suka ce ba a kawo wawul atafi ba a tsakani aka ce ula'ikal humul kafaratu ba a ce wal fajaratu ba domin an kawo alwawu na atafi zai yufidul mughayara zai nuna cewa kafiran daban fajiran daban amma ana nufin duk abu ɗaya ne duk jinsi ɗaya ne da aka yi zama babu wawo ulaika humul kafaratul fajara wannan sune kafirai kuma a lokaci guda sune fajirai don bayan sun yi kafirci kuma kafircin ya halasta musu duka waɗannan barna babu wata barna da suke ragewa bayan sun riga sun zama kafirai waɗannan sune mutanen da za su zama masu baƙaƙen fuskoki a ranar alkiyama kafirai da wanda suka yi fajirci da wanda suka yi barna da wanda suka yi kisan kai suka yi ta'annati a bayan ƙasa suka yi fasadi za su zama masu baƙaƙen fuskoki kuma gidansu wuta ne to wannan shine ƙarshen suratu abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wanda kamar da aka ambata tun farko dama ta zo ne dan bayani akan tarbiyya da Allah madaukakin sarki yake koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dukkanin sauran al'umma game da yadda ya kamata su mu'amalanci masu neman karantawarsu ko wa'azinsu da kuma bayani akan abin da ya shafi wato tankiya da aka yi ma ɗan adam akan ya shiga taikayinsa aka yi mishi kwatance da abin da yake gani kullum shi ne abincinsa sai kuma wannan gaba ta ƙarshe wadda ita ce labarin lahira wanda kamar yadda muka ambata muka maimaita ambato shine dukkanin surorin da suke cikin rankiyar surorin makka to baka raba su da al'amarin da ya shafi bayani game da tashin alkiyama a matsayin babban jigonsu waɗannan gaɓoɓi na ƙarshe na surar su ma suna da fa'idoji da yawa babu laifi mu ambaci wasu su tunda akwai sauran lokaci daga ciki shine tabbatar da annafkhatu thaniya ayoyin sun zo sa tabbatar mana da hurin kaho na biyu faɗin Allah cewa fa idza ja'ati as-sakha mun ji cewa as-sakha shine busar kaho na biyu ga waɗanda kuma suke ganin cewa busar kaho na uku ne to wannan dai shine na uku ko dai zama guda biyu ne, huri na farko na mutuwa, huri na biyu bayan shekara 40 na farkawa. Wasu kuma suka ce a busa guda uku ne, huri na farko zai girgiza duniya ya tsorata kowa, huri na biyu zai kashe kowa, huri na uku ya tayar da shi. Mun ji wannan a baya. To wannan ayatu suna tabbatar mana da busar ƙaho wanda za a tashi idan an yi sa, da abin da ke biyo bayan tashin hankali da damuwa da rigingimu. Wanda wannan rigima da tashin hankali har za ta mantar da mutane dangantakarsu, ko kuma ta sa mutane su gudu su bar makusantansu alhalin gashi suna garinsu, ko kuma ta sanya makusantansu nemi alfarma a gurin abokan kusancinsu ba za su yi musu ba. Sai muka ji an ambaci wato mafiya kusanci ga mutum, waɗanda ake ganin waliyansa ne, ɗan uwansa da mahaifiyarsa da babansa da matarsa da ‘ya’yanshi. Ko da yana da wasu makusanta bayan waɗannan, yana da abokai, yana da abokan aiki, yana da colleagues, yana da abokan kasuwanci, yana da makwabta, yana da masoya, duk waɗannan dama tun a nan duniya suna iya watsewa su bashi waje, su dama suna iya watsewa su bashi waje. Shi ma yana iya in ya ga bai yarda da yanayinsu ba ya canza su. Amma waɗancan su ne suka zama mishi dole, ‘ya’ya da iyaye da mata da ‘yan uwansa, waɗannan dolen shi ne. Duk fafutukar da yake yi a duniya don su yake yi, to sai aka ambaci cewa waɗannan ma za su gudu su bar shi. To ina kuma ga sauran? Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd al-adul illa al-muttaqin. Masoya wanda suka gina soyayyarsu ba akan ƙauna da Allah ya halasta ba, ranar alkiyama sai sun yi gaba ma da juna, sai sun dinga tsine wa junansu ba. Don wanda suka yi takawa, to in ya zamana ‘ya’ya da iyaye da mata da ‘yan uwa duk za su gudu su bar juna, ina kuma ga classmates, ina kuma ga neighbors, ina kuma ga business partners, ina kuma ga ire-iren waɗannan, za ka su ne aula da karka biye musu su ɓatar da kai a duniya, nan ba su maka amfani ba. Karka sake ka biye ma wani cikin waɗannan ya halaka ka, ko ya cusa maka wata mummunar ɗabi’a, ko ya koya maka wani mummunan hali. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusahib illa mu'minan, kar kai abokantaka da kowa sai mumini, shine wanda zai taimake ka ka taimake shi akan addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatancin abokai, yace aboki na gari kamar ka zauna ne kusa da mai sai da turare, ko dai ka siya ko ya shafa maka, ko kuma ko babu komai za ka ji kanshi. Yace aboki na banza kuma shine kamar ka zauna kusa da mai zigazigi a makera, ko dai ya kona maka riga, ko kuma tatsatsin wuta ya taba ka, ko kuma ka fito kana warin makera, ko yaya ne sai ka ji ka raba wuta da wani mummunan abu a wajen. Ina fata muna gane wannan kwatancin da aka yi mana a nan wajen. Saboda haka dangantaka ba ta da amfani a lahira. Abin da ke da amfani shine imani da aiki na gari. Dangantaka ba ta da amfani, ɗan wane, jikan wane, dangin suwa ne, sun fi kowa dangantaka mai girma a nan duniya, su ne suka fi kowa arziki ko jinin sarauta, ko waɗanda suka fi kowa wato abin nan dangantaka mai kyau, a ce su ne suke da Nobel abin nan a family ɗinsu, wani dangi ne na musamman. Duk wannan ba shi da amfani. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Annabi Ibrahim alayhi salam da aka ambata mana ranar alkiyama, Allah zai nuna mishi mahaifinsa. Mahaifinshi nan da Annabi Ibrahim ya ta mishi wa'azi bai ji ba, Allah ya nuna mishi shi, sai ya ce mishi, baba kaga abin da nake gaya maka ku, na gaya maka kai kidi, sai ya ce to yanzu ka je ka ce ma Allah na ji zan tuba yanzu. Sai ya taho da sauri wurin Allah, ce ya Allah babana ya ce ya tuba, Allah ka yafe shi. Sai Allah ya ce Annabi Ibrahim ka fita a batun nan, ya fi ƙarfinka, kaga dai Khalilur Rahman. So da sai a zo da wata dabba a siffar kura a yanka ta a wajen, alamar cewa haka za a gama da mahaifin tun da ya mutu kafin. Saboda haka babu wani wanda zai ma wani amfani a ranar alkiyama. Innama hiyal hasanatu wassayyi'atu, ladaddaki da zunubai su ne abin da za su yi mutum amfani. Saboda haka su ne abin da ya kamata ka tsaya ka nema a nan duniya, domin su ne suke da amfani ranar gobe alkiyama. waɗannan ayoyi da muka ji a wannan ƙarshen gaba suna nuna mana cewa ranar alkiyama za a raba mutane ne zuwa gida biyu, wujuhu yawmidin musfira dhaikatu mustabshira wujuhu yawmidin alaiha ghabara. To duk in ka kalli alqur'ani ya zo da wannan tafsilin cewa jinsi ne guda biyu, kamar da Allah madaukake yake cewa fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, wasu a wuta wasu a aljanna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma wani mutum wanda yayi sallah a bayan Mu'adh dan Jabal din, Mu'adh ya tsawaita musu sallah har wannan mutum ya goye kawo ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya yi Mu'adh tankiya yace afattanun anta ya Mu'adh, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan mutumin saboda ana cikin sallar yayi zuciya ya koma gefe ya ƙara sallar shi ta gataciya ya tafi shi gida, washe gari shine je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce mishi da ka koma gefe kai gajerar sallah mai ka karanta? Yace na karanta Fatiha, nayi maka salati, sannan nayi addu'a nace Allah ya sa ni aljanna ya tsare ni daga wuta. Fa inni la usilu dandanataka wala dandanata ma'ab, yace wannan gunagunin da kake ta yi kana ta tsawaita karatu da tasbihi da kai ka tsaya a ruku kai a sujuda kai a tahiyya kai a zaman tsakanin sujuda guda biyu, yace ni ban yi wannan ba, kawai cewa ne Allah ka sani aljanna kuma ka tsare ni daga wuta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce mishi inna ala hadha nudanjun, to ai mu duk abin da kaga muna yi duk da yau da muke a sallah da kake ganin Mu'adh ya dade da yawa kace muna gunaguni, to duk wannan gunaguni akai muke akan neman shiga aljanna da neman tsira daga wuta, saboda su kadai su ne gidaje a lahira. Kuma waɗannan gidaje Allah ya yi ma kowa gida a cikin su, Allah ya yi ma kowane mutum gida aljanna, Allah ya yi kowane mutum gida a wuta. Idan mutum ya yi aikin ƴan aljanna Allah madaukakin sarki ya kai shi aljanna, Allah ka sa muna ciki, to sai a nuna masa gidansa na wuta. Waɗanda kuma suka a nuna mai a ce kaga gidanka da, amma yanzu Allah ya cece ka, gidajen da suka zama estara a aljanna tunda an kai wasu mutane ƴan gidan wuta waɗanda an cika wuta da su ko la'amla anna jahannama yanzu tunda nasu ajmai, to waɗannan da aka cika wuta da su gidajensu na aljanna kaga sun zama ƴanci ko, shine abin da Allah yake cewa ulaika humul warisuna alladhina yarithuna alfirdausa, sai a ce mayan aljanna duk ku gaje sauran abin da suka bari, akwai extra abinda babu kowa a ciki masu shi suna can wuta, sai a ce su gaje shi. Su kuma gidajen ƴan aljannan nan da suka bari a wuta da Allah ya kirtar da su, su ma za su zama empty su kuma go, to Allah cikin hikimarsa da iyawarsa sai ya halittu wasu halittu sai a cika su a cikin wutan wanda za su cika wannan empty gidajen kuma su ƙara ma wutan ruwa da zafi saboda ta cigaba da ƙona waɗancan. Allah mu da sarki ya kare mu, Allah kuma ya sa mu cika da imani, Allah ya mana rahama. Saboda haka mutane a ranar alkiyama kaso biyu ne, kuma tun daga nan duniya za ka zaɓo wa kanka cikin wane kaso kake, cikin wane kaso kake, kana son ka tsira ka zama cikin aljanna ka san aljanna, tun daga nan abu na farko shine ka tsaye da imani ga Allah, ka tsaye da tauhidi, ka tsaye da ibadoji na farillai, ka kuma tsaye da sauran ayyukan umarni da hani da Allah ya maka, ka kyauta alaƙarka da Allah, ka kyauta alaƙarka da bayin Allah. Abinda ya bujuro maka na zunubai wanda ba makawa a matsayinka na ɗan adam sai ya bujuro maka, sai ka nemi gafara Allah, kai ta istighfari, kai ta tuba, kai ta nadama har ka samu ka cika da imani. Wannan shine kawai abinda zai tsirantar da mutum ranar gobe alkiyama. Ɗayan kuma wanda yake ganin shi kuma ƙarya ne ko ba da gaske bane, ko kuma ai in an je ma duk ba a san waye ma mai gaskiya ba, yadda ƴan duniya suke faɗa yanzu ai ba a san ma waye mai gaskiya ba sai an je za a gani, to kar yayi wani abin arziki ya bari ya je ya gani. Allah yana nan jira shi inna rabbaka labil mirsad, Allah ubangiji ya gafarta mana, Allah ya mana rahama, Allah ya sa mu cika da imani, Allah kuma ya kare mu daga sharorin kawunan mu da muna rayuwa. Na'am. Wa alaikum salam. Ƙwarai kuwa akwai wannan maganar ita ma cewa gidajen za a sa kafirai su gaji su, sannu kuma za a halittu wasu halittu na musamman yana na a cikin musamman na ibn abi shihab wasu abin a cikin suna na ibn abi yasu haka yake insha Allah to za mu saurara a nan saboda ƙwarewar lokaci kuma gashi alhamdulillahi mun kawo ƙarshen wannan sura Allah ubangiji ya sa mana albarka a cikin abin da muka faɗa wannan ya zama daidai Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah kuma ya sa mana cikin waɗanda za su samu tsira a wannan wata musamman ya Allah ka sa mu cikin bayinka waɗanda za ka yanta ka sa mu cikin bayinka waɗanda za ka musu rahama ka sa mu cikin bayinka waɗanda za ka gafarta musu zunubansu da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai gabaki ɗaya Allah muna roƙonka muna tawassuli da ibada azumi da muke Allah kawo mana sauƙin rayuwa a wannan ƙasa tamu Allah ka sauwaƙa mana ƴan uwanmu da danginmu da sauran al'umma musulmai da suke cikin kunci ya Allah ka sauƙaƙa musu sawan wannan kunci na talauci ne ko na tsoro ko na damuwa ko wanda aka kakkame su ko da suke cikin wani bala'i ya Allah ka sauƙaƙa mu kowa kowa da buƙatar sa wurin Allah Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah gafarta mana zunubanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين